أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم da muke tare da ku masu gabatar da wannan tsari na wa'azi, da kuma waɗanda suke gaban mu anan, iyayen mu mata da kakakin nan mu da kannan mu da kuma ƴaƴan mu, muna muku gaisuwa ta addinin musulunci. Muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa da yardar sa da ganin damar sa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan wuri, ba don komai ba, sai don tunatar da kawunan mu abinda yake jiran mu, haduwa da Allah subhanahu wa ta'ala. An neme ni a matsayina na ɗalibi in kawo tawa gudunmuwa game da waɗannan karatuttuka da za a gabatar. To, don haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. To, mas'ala ce guda hudu suke gabanmu. Mas'ala ta farko, daidaito tsakanin namiji da mace. Mas'ala ta biyu, mas'ala ta wato abin da ya shafi yawaitar iyali. Mas'ala ta uku shi ne zancen yanka, ko? Na'am. Da mas'ala ta hijabi. Waɗanga mas'aloli guda hudu, dukkansu mas'alar da za ta buɗe shi ne daidaito tsakanin namiji da mace. Daidaito tsakanin namiji da mace. Wannan mas'ala daga ina ta samo asali, mi ake nema bayanta? Idan muka duba, Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa shi ya halitti annabi Adam. Annabi Adam shi ne asalin halitta. Ta ɗan Adam da Allah ya halicce shi. Da Allah ya halicci annabi Adam, Allah ya faɗi cewa ya halatta masa matarsa daga gare shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Allah shi ya halicci dan Adam, ya halicce ku gaba ɗaya daga rayuwa guda annabi Adam, sai ya halitta minha. Waɗansu malaman tafsiri sun tafi cewa daga jinsin shi Hawwa'u, ba daga annabi Adamu aka ciro ta ba. Wannan tafsiri ne irin na Mu'tazila da al-Kalamiyyin, amma zance mafi inganci haji sai sun tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. An halicci Hawwa'u daga awaza haƙarƙari na annabi Adam, na hagu kuma na sama, wanda shi ne mafi karkata. To, cewa Allah ya halicci namiji ya halicci mace suna rayuwa tun zamanin annabi Adam, mi ya kawo zancen a daidaita tsakanin namiji da mace? Mi ya kawo wannan magana? Saboda kowa asalin yana da nashi matsayi, yana da tashi gudunmuwa da yake kawo a cikin rayuwa. Yau da muke zamane a kasashen mu shekara 60 da suka wuce da shekara 70 ba ku jin an ce a daidaita tsakanin namiji da mace kuma rayuwa tana gudana zamanin annabawa ba ku jin an ce a daidaita tsakanin namiji da mace wai aslan wane ne ya kawo wannan tunani cikin al'ummar musulmai to anan ya kamata mu fahimci dalilan da suke sawa irin wannan aqida tana yaduwa kuma ya kamata mu san menene matsayin musulunci game da wannan al'amari abu na farko shine cewa lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo a Madina ya iske akwai yahudawa a Madina suna rayuwa akwai waɗanda ba musulmai ba to sai aka zo aka rubuta yarjejeniya ta zama wanda ake kira wasiqatu wato al'ahad yarjejeniya ta zama tsakanin musulmai da kafirai abinda aka fara rubutawa almuslimuna ummatun min dunin nas su musulmai wata al'umma ce wanda sun bambanta da kafirai cewa a daidaita tsakanin namiji da mace akwai wani abu da ake so a cimma na ruguza addini shi yasa aka kirkiro wannan tunanin aka kawo shi wa illa musulunci ya karkasa halin namiji da mace gida uku ku rike da kyau saboda karatu ne wanda yake da alaka da wayewa ta zamani in an ka ce a daidaita tsakanin namiji da mace cikin komai mun san da abu ne wanda bai yiwuwa kun ga mace tana dauka ciki ta haihu namiji baya dauka ciki ya haihu mace tana haila tana jinin biki namiji baya yin wannan to kenan cewa a daidaita tsakanin namiji da mace cikin komai ƙarya ne ba zai yiwuwa ba tunda asalin halittar su da Allah ya yi su ba dai bane idan muka duba tun lokacin da kafin turawa ma su zo kasashen mu da maza da mata wani lokaci ana zuwa gona wa yake sarawa wa yake takawa tun lokacin jahiliya namiji shike daukar kwasa ya sara mace ta sa hatsi ta take namiji shike zuwa in lokacin noma yayi ya je yayi noma mace ta zo ta yi daka ta kawo rare ban sani ba kuna cewa rare to ashe tun can da mace asalin ta tana taimaka ma mijinta ne ga aiki kuma babu zancen wane yafi wane in ana kokarin a gina ana kokarin a gina gida da ƴaƴa masu albarka ba sai an ce namiji yafi mace ba mace tafi namiji da ina wannan abin ya samu asali da iyayen mu ba su da wannan tunani aiki ne ake yi an san wa yake daka an san wa yake sabin dawo an san wa yake nasa dawo an san wa yake yin hura an san wa yake dafa abinci abu ne sananne an san wa yake zuwa yayin sari an san wa yake noma an san wa yake zuwa kasuwa sananne to amma saboda rayuwar mu ta canza an yi mu na mulkin mallaka to sai zaman to akwai wasu ababe da suka taso ababen da suka taso shine cewa ana son mace ta yi karatun boko daya ana son mace ta yi aikin gwamnati tunda can da babu aikin gwamnati da masarautu ne gare mu kenan sai dai a ce mace tana da matsayi a masarauta to sai aka kirkiro wannan ayin da namiji da mace duka ɗai ne duk abin da namiji yake iya yi mace za ta iya yi to bari ku ji matsayin musulunci ƙarara musulunci bai ce kan mace ta yi karatu ba ƙarya ne wanda ya ce musulunci bai yarda da mata su yi karatu na addini ba ko karatun boko ƙarya yake yi musulunci bai ce kan ai karatun boko ba na farko kenan akwai abinda musulunci ya dora ma maza ya dora ma mata akwai abinda musulunci ya dora ma mata kadai akwai abinda musulunci ya dora ma maza kadai menene musulunci ya dora ma maza da mata bari mu karanto ta aya a cikin suratu al-ahzab Allah ce innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما innal muslimina Allah ce haqiqa musulmai maza wal muslimat da mu'minai mata yadda musulunci yace namiji ya shiga musulunci haka ne aka ce mata su shiga musulunci babu bambanci tsakanin namiji da mace ta fuskar mi ta fuskar musulunci wal mu'minina wal mu'minat yadda an ka ce maza su yi imani haka an ka umurci mata da su yi imani innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat was sadiqina was sadiqat yadda an ka umurci namiji yayi gaskiya haka aka umurci mata su yi gaskiya wal khashi'ina wal khashi'at masu kankan da kai yadda ake son mutun yayi kankan da kai ga Allah haka ake son mace ta yi kankan da kai ga Allah dan yadda Allah yake ubangijin maza haka yake ubangijin mata was-sa'imina was-sa'imat da masu azumi maza da masu azumi mata wal-hafizina furujahum wal-hafizat zuwa karshen aya abinda nake son dai in ce anan komi nan kun ji an fadi maza an fadi mata a ƙarshe sai Allah ya ce a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya yi musu tattalin gafara da kuma lada mai yawa to anan abinda nake son ku gane cikin dora nauyi na ibada a waɗannan ababen Allah ya umurci maza ya umurci mata shikashikan musulunci guda biyar ne kalimar shahada an umurci namiji an umurci mace sallah an umurci namiji an umurci mace azumi an umurci namiji an umurci mace zakka in mace tana da hali namiji yana da hali an umurce su aikin haji idan namiji ya zada wato abin da yana da iko zuwa an umurci namiji an umurci mace to kun ga anan sun hadu akan alqasimul mushtarak shine cewa ababe waɗanda Allah ya dora musu bai bambanta tsakanin namiji da mace ba to sai mu zo zuwa ga abu na biyu abinda an dora ma mata amma ban da maza yanzu mun yi zancen azumi was-sa'imina was-sa'imat sai aka ce mace in tana haila ta ajiye azumi mun yi zancen mace tana sallah cikin rukunnan musulunci guda biyar akwai sallah mace in tana wato haila sai aka ce ta ajiye sallah ta ajiye azumi dan an kalli halin lokacin da ta bambanta da namiji namiji baya haila namiji baya jinin biki to kun ga wanga wani abu na wanda yake bance ta in aka je wajen jihadi sai aka ce to namiji shi aka dora ma yin jihadi aje ayi yaki to shi aka dora ma yaje yayi yaki don mace ba ta da karfin jiki can ba a rasa ba ana iya samun mace dai ko biyu amma mafi yawancin ba su iya yakin mazaje ne to kun ga in za ku tattauna da waɗanda suke da wannan tunani ba rigima za a yi ba shine cewa mu addini mu ya rarraba ma kowa aikinsa akwai abinda ya ce da maza da mata za su yi akwai abinda ya ce maza kawai za su yi akwai abinda ya ce mata kawai za su yi to cikinsu wanne ne kai kake zance tunda ya kamata mu bambanta a nan yanzu kuna ganin muna yawa sai aka zo aka ce to ai musulunci ya tauye ma mata haƙƙinsu kun ga wanga zagin addinin mu ne kai tsaifa musulunci ya tauye ma mata haƙƙin su mutumin da ya faɗi wannan magana in ya san abin da yake faɗa in ba musulmi ne ya kafirta saboda danganta zalunci ne zuwa ga addini ko kuma mutum ya ce a'a addinin musulunci ya tauye ma mata haƙƙin su to addinin nawa ne addini na Allah subhanahu wataala ne to wane ne ya zalunce su Allah ne ya zalunce ku shi da ya halice ku koko annabin da ya zo da wannan addini shi ne ya zalunce ku to saboda kullu suna boye hakikanin abin da suke so dan kar ku gane shi yasa suke wannan dubara na farko kace ya tauye mace haƙƙin su ya kamata mu gane wace mace ce na biyu kuma wane ne ya tauye haƙƙin akwai bambanci tsakanin musulmi da addinin musulunci ku rike da kyau kun san tattaunawa ce ta wayayyin mutane saboda waɗanda ke dauke da wannan da kafirrai da waɗansu waɗanda musulmai ne amma sun rikida sun zan bakaƙen turawa to idan za ku tattauna da su dole sai kuna fahimtar inda aka saba gaba akwai bambanci tsakanin musulmi da musulunci shi addinin musulunci alqur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ne musulunci sai aka ce abisu shi kuma musulmi mutum ne wanda ya ce ya yarda zai yi aiki da alqur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to inda bambancin yake yanzu misali an samu wani musulmi mun san zama da tsakanin mata da miji sai hakuri haka ne duniyar ta gada wasu suna zaluntar matansu kuma akwai matsaloli na rayuwa waɗanda na yau da gobe na sai Allah amma wani yayi ma mata ta yi wulakanci ko ya sake ta ko ya ci mutuncinta ko ya yi kaza mun san waɗannan abubuwa suna faruwa to amma abinda muke so mu yi tambaya shin wai musulunci shine ce ai haka akwai bambanci tsakanin musulunci da musulmai yanzu nan Niger an ce kasar musulmi muke kasar Benin 100% musulmi akwai gidajen giya ko babu musulmi ba su shan giya hal a cikin qur'ani ko akwai sunna a cikin sunna akwai inda aka ce a sha giya babu musulmi ba sa yin chacha suna yi anan Niger ana chacha ko to akwai aya da tace ayi chacha ko akwai hadisin da yace ayi chacha to abinda nake son ku gane musulunci daban musulmai daban idan an ka samu wani musulmi yayi kuskure ba a cewa addinin musulunci ya karantar da wannan muna da matsalolin mu waɗanda muke fama da su wani ya aure mace ba da kyakkyawan niyya ba wani ya aure mace saboda zalunci wani ya aure mace saboda dama shi yana da wasu bukatocin sa akwai dai matsaloli waɗanda mu mun fi kowa sanin matsalolin mu na yau da gobe kenan in matsala ta taso ba a danganta ta zuwa ga addinin mu shi yasa kuke ganin yanzu da suka kware mu duk dan ta'adda na duniya ba a danganta shi zuwa ga addinin sa an yi yakin duniya na biyu duniya ta rikice waye jagoranci wannan yaki Hitler Islam amma ba mu taba jin an faɗa ba menene addinin Islam ba Bush ya halaka miliyoyin mutane a Iraki ya halaka miliyoyin mutane a wurare daban-daban a duniya amma ba a taba wani faɗa mana menene addinin Bush ba Turai gaba ɗaya ta zo ta yi muna mulkin mallaka ta halaka mutane na Africa an kwashe saura an ce da su can sun yi bauta har sun mutu har sun haye ƴaƴa ga sunan yanzu duwar American kuma ba a faɗa mana addinin waɗanda sun ka aikata wannan banna ba amma mu kullun sai a zo a ce a'a musulunci ya zalunci mace musulunci ya zalunci mace a'a in wani mutum ya zalunci matarsa ko ƴarsa ko wani abu asalin ita duniya ba ba ta bayyuwa a rayuwa babu matsala ko su can Turai suna da matsala amma mu ne ake cewa yanzu wani ya daki matarsa an samu matsala mutum nawa ya kashe matarsa mutum nawa matar shi ta kashe shi idan mace ta kashe mijinta addinin musulunci dan tana musulma addinin musulunci yace tayi haka to ku gane waɗannan mutanen yaki da addini suke yi amma a fakaice wannan na farko shi ne abu na biyu cikin wannan matsala musulunci ba cewa yayi ba suna fassara wata aya an ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa sai su ce qawwamuna an ce maza sun fi mata da haka ake zance ba qawwam shine mutumin da yake tsaye akan al'amari namiji shine tsaye akan mace domin mace akwai abubuwan da ba ta iyawa ko da tana da hali mace a ganta yanzu misali za ta sai gida tana da miji dole mijinta shi zai kula da yadda za a takardu da komai da komai in dai akwai namiji in babu namiji miji ba ta da miji danta zai iya zuwa ko kaninta saboda ita mace matsalar tana matsayin al'aura kuma tana matsayin kayan da ake nema mabannata suna bi waɗannan kayan kenan dole sai an kula da tarbiya da tsarki na al'umma ba a ce dun namiji yafi mace ba kuma ba a ce dun mace tafi namiji ba kun ga na farko Allah ya fifita wani akan wani abu kan wani abu ganin dama Allah ne Allah subhanahu wataala shi halitta sammai da kasai to in ya fifita wani akan wani yanzu muna nan wani yafi wani dukiya wani yafi wani ilmi wani yafi wani mulki wani yafi wani kaza wani yafi wani kaza wani na taba tambayar me yasa an kasa wani yafi wani to dan mi na mu ake zako ana tambayar mu ace a'a ace namiji yahi mace ko kuma ce ta hi namiji wai kai Allah zaka zuwa ka gwada ba yadda zai tafiyar da harkar halittu su koko kaka ni shi abin fahimta ba shi Allah shine yace ya fifita sashin mu akan sashi to amma shi qawwam ba shi na nufin an fifita kai tsaye ba wanda ya kamata yi tsaye ga al'amarin mace mijinta in uba da farko in kuma ta yi aure miji ko wanta ko kaninta ko wani dan uwanta sai Allah ce bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya fifita sashi akan sashi to amma nan sai mu dawo zuwa ga ka'ida ta musulunci Maryam mamar Annabi Isa alaihi wassalam Allah ya bada labarin ta yanzu akwai duk mazaje gaba ɗaya kaf sun fi Maryam kima da daraja a duniya matar Fir'auna kun san dai Fir'auna kafiri ne kuma babban kafiri amma matarsa ƴan aljanna ce aya ce cikin suratu wato abin nan at-tahrim wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu ra'at fir'aun idh qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin ma tafir auna duk kafircin shi da tabbi Allah ya aljannati to yanzu namiji nawa wannan mata ta fi su to sannan kuma akwai gida na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yace annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyayen mu'minai yanzu kawai wani sai shahura ya ji dadi ya ce a'a shi yahi matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku gane abin da ake so a ce Allah yace inna akramakum inda Allahi atqakum wanda yafi ku daraja da kima a wajen Allah wanda yafi ku jin tsoron Allah yadda ake samun namiji mai tsoron Allah ana samun mace mai tsoron Allah yadda ake samun namiji wanda ya lalace ana samun mace da ta lalace kenan nan kan mutun shi koma zuwa ga jinsin shi ya labe a'a ka koma zuwa ga aiki a auna aikin ka dan in ka zo lahira ba za a tambaye ka kai namiji ne ko mace ba abinda za a tambaye ka menene addinin ka ko wani aiki kai to saboda akwai masu son su ci da wannan hanya tunda turawa suna so sai sun bata kasashen mu ta fuskar mace domin idan mace ita mace abinda ake bukata gare ta ita ce makaranta ta farko ta kowane dan adam shi yasa kuke jin ana cewa yaren uwa saboda mutum in ya tashi yaren mamman shi shi yake dauka dai daga cikin shu'ara na kasar Misra ana kiransa Hafiz Ibrahim yake cewa al-ummu madrasatun idha a'adattaha a'adatta sha'ban tayyiban al-a'raq ita mace mace makaranta ce ko uwa makaranta ce in kai yi tattalinta tun tana karama iyaye sun kai tattale aka yi aure an kai tattalinta yace to kai tattalin al'umma tsarkakakka al'umma ba yadda za a yi mu samu gyaran da muke so a cikin al'umma wallahi sai tare da ku domin uba in yana gini na tarbiyya uwa na rushewa babu tarbiyya kuma da yawan iyaye kun gani yadda halin mu yake sai an hita an nemo wani in ya bar gidan shi tun karfe 8 sai 12 wani babai son ya dawo bane abin ne ya kama haka saboda rigimar duniya ta yi yawa to da haka abin da suke so ayi kokarin sawa adawa tsakanin mata da miji ayi kokarin sawa adawa tsakanin jinsi da jinsi mu ba rigima muke so ba mi za mu yi mu kai al'umman mu gaba amma su ko suna son su buɗe ONG su turo kudade ayi yadda za a yi a bata zamantakewa tsakankanin mata da miji na musulmai domin mi domin tanan za a samu damar da za a ruguza kasashen mu da addinin musulunci Allah kai mu da kariya abu na gaba sai zancen daidaito tsakanin mace da namiji wajen karatu zuwa lakon can da malaman mu sun haramta zuwa lakon wannan fatawoyi duk akwai su kuma suna da hujjar su saboda wannan lokaci turawa da kuma arna irin na kasar Benin da irin na kasar Gabon da irin na kasar Burkina su ne suka zo suna karantarwa a kasashen mu wanda yanzu da yawa ƴaƴan su yanzu sun musulunta sai malamai suka ce a'a zuwa ka kai dan kalakol wajen bature haramun na suna da dalili a wannan lokaci saboda suna ganin ana koya ma ƴaƴa kafirci hai bisa yau in ka zo primaire ku masu ilakol akwai term na philosophy shine est-ce que Dieu existe wai est-ce que akwai Allah har yanzu ana karantar da wannan nan lakol ana koya ma yara san ke mai an ka zo histoire géo sai a ce muku asalin dan adam daga biri na science cikin geography ma suna karantar da shi histoire da geography histoire ma suna karantar da shi ba ma sai an kai science ba asalin dan adam daga biri na theory ta Darwin to kun ga wannan lokaci da yake turawa sun zo sun yaki malamai sun kashe sarakai sun kashe iyaye sun kashe kowa da kowa sai aka ce kai yaro boko haramun da ana nan sai aka samu cin nasara la call din har ƴaƴan mu na ƙasa sun fara zuwa su yi la call su dawo ƴaƴan musulmi su karantar sai waɗansu malamai suka fara ja da baya waɗansu malamai suka tafi da cewa har yanzu dai haramun na saboda bannan da suke gani domin waɗanda suka yi la call na farko mafi yawanci sai su fita daga addinin su ko kuma su yi sako-sako da addinin su da ɗabi'o'in su na gari sai su zan yan giya sai su zaman to babu abin da suke shiryawa sai banna shi yasa wasu malamai suka ci gaba da cewa la call haramun ci ana nan sai tura suke tunanin ya za a yi la call kin nan ta samu karbuwa dan musulmi sun ki yarda har yanzu sai sun kace musu ku bude la call mai yaren larabci da kuma faransanci amin na son sai kan tweet France sai ta ga ya kamata ta bude la call franco arab an ka zo an ka buɗe franco arab ba mun ce ba franco arab ba ta da amfani ba haka muke nufi ba mu ba mun yi franco arab din nan college gaban makwantai ya an wuce babaye mi sunanta CS1 can muka yi zamanin bare mun yi zama nan ga dan haka ba mun ce duk sharri bane amma su turawa dalilin da yasa suke son ayi franco arab saboda a sa yaran la call na dai kenan na biyu suna son su kwace maganar musulunci daga malamai ta koma zuwa ga ɗaliban da za su yi karatu a cikin lakon da aka zo sai an kace kai franco arab an rubuta bismillahir rahmanir rahim shikenan sai suka je suka bude lakon ta farko a koni ma can sun da san sun hadu da malamai sun yi yaki da su sun ji tsoro sai suka ga in suka yi ta can abu ne mai kyau za a ce an yi aikin alkhairi to kun ji yadda aka sai aka kawo franco arab to abinda muke son ku gane waɗancan fatawoyin suna da alaka da zamanin da ake ciki suna da alaka da zamanin su a bayan sai zamani ya canza da bature ke mulkin Niger yanzu kuma ba bature ke mulkin Niger ba da turawa ke karantarwa da arna yanzu ba turawa da arna ke karantarwa ba an samu canji da la call kun gani nan ga masha Allah mu lokacin da mun kai college mai hijabi yalla cikin lakwal guda ta kobi abinda aka yi masu yi suna yi rawa tamtam voyage vendoner wa ne babu shashancin da ba a yi to yanzu kuma wata al'umma ce daban kuma wani kalubale ne daban kenan yanzu an samu canji shi yasa sai mu ce da ku a gurguje kan wannan nukta ta canje muna lokaci kwarai abu na farko lakol din mace ya halatta ta yi karatu amma da sharuɗa bai dace mace ta hita ba ta yi fita irin ta jahiliya wadda musulunci ya hana ta a sa hijabi babu wanda ya ce sawa hijabi lakol haramun na bal ma yanzu masu hijabin sun fi yawa da sawa hijabi lakol ƙauyenci na yanzu ko rashin sawa hijabi a lakol shine mi ƙauyenci ku sa hijabi na biyu ka aje a hada maza da mata saman tabul dan can da sai ka iske an kaga ma kai dan ustazu ustazu na ma baka son zama da mace sai a dauko ka sai a ce to wagata zamna nan kai ko ustazu sai a saka tsakiya ustaz mai son addini wannan lokacin shi ya wuce mata su koma gefe maza su koma gefe sai abu na gaba waje FAS maza da mata ana FAS to in kananan yaran na ma waɗanda ba su girma ba da dama dama in premier ne shi ma dama dama ne amma yanzu college lycée tare na ake yi kuma an ce sai an sa sous-vêtement to kun gani yadda matsala take ga iya maza ga iya mata mata sun sa sous-vêtement ya tsuke jikin su ana FAS ai gudu ai so an hotar da so mine ne langer da wane ne ni duk na mace da wadannan abubuwa ga gymnastic bayan wannan kuma sai a zo a ce za a yi abin nan dan ishofman wanda mutun zai yi kwance ya ba da cinere a riki kato ya zo ya rika cinan mace ya jijjiga haka ga wadannan abubuwan sauran tasirin turawa ne ya kamata a ce APS a zaɓi mata su karanta su koyata da APS ko mata ba mu ce motsa jiki kakkui ba a maida su kote a hidda musu nasu wuri akwai mata da sun ka karanta APS a bar su su karanta da su su kuma maza a bar su su yi APS da su da maza to me matsala amma sai a ce a'a ma wai sai ka kiske ma wai an tashi in tsiya mace ake sawa ita ce za ta koyi da APS ga ƙasa samari ta sauko su ga sama kaga yazo yato shi na wayin hira da madan hira ta kai gaskiya madan fa yau ke hito daidai ki din abubuwa ne wadanda kun sani mun sani to dan haka musulunci bai ce kan mata su koyi ilimi ba ku tayi ku bincika cikin tarihin musulunci musulmi su ne suka gina Europe ilimin da ake da shi a Europe yanzu na musulmi ne musulunci yayi mulki a Europe shekara 870 ba wani abu musulmi su suka kirkiro duk university da kuke gani manya na Europe yau turawa sun ka amshe waɗannan wuraren ku tayi waɗanda kuka yi lakol an anglais ko an français ku shiga cikin google ku rubuta l'histoire de l'islam en andalousie shekara 800 da wani abu musulmi suna karantar da turawa arab yayi zama langue officielle en europe arab yayi zama langue scientifique en europe da larabci an kai kere-kere an ka samu ci gaba amma da suka zo suka yaki musulmai suka kwace wannan daula kun ji sun zo sun ce musulmi ba su iya komai ba kenan abu na farko zuwa lakol wallahi ya halatta amma a sa hijabi banda yawo banda zuwa ɗakin samari banda shirya rawa banda kuma gane in ka iya faranse mammaka da babanka ba su iya faranse ba kamar wasu abin nan ne wasu ga sunan dai ga sunan ko awaki ne ko menene saboda wannan virus ana samu kushi cikin kai sai ga mutum wai ina ganin baban shi wai mamman ta bata iya faransai ba wai har da saurare take tana dariya kenan ita ta iya facebook ta iya whatsapp ta san wane ne don haka in baban ta ya faɗi magana an faransai ba daidai ba ko an angle ba daidai ba sai take ce da dariya babu ya iya faɗin kaza ba bai iya faɗin kaza ba to dan ka iya faransai shike nuna ka hi babanka ko koyi dan ka iya faransai ko angle shike nuna har ka shiga aljanna ko ku ban san abin da ake nufi ba na biyu in mace za ta yi karatu ta yi karatun abinda zai amfani al'ummata kun ga muna buƙatar mata likitoci tsakani da Allah muna buƙatar mata likitoci yau operation in za a yi ma mace wai kamata mata operation mace 'yan uwarta in akwai in babu sai a nemo namiji musulmi to wani abun babu ma musulmi sai kafiri sai kafiri kuma shine mace musulma za ta zo dole an so ba a so ba sai ya dibi al'auran mace kafiri ya ba ta magani saboda bi muna da matsala muna da gibi kun ga an kware mu shekarun baya mace in za ta haihuwa ko a gida ko a likita muna da masu karban aihuwa namu na kanmu ko ba mu da su sunan su arwanka ni da na sana wajen mu ana cewa arwanka mun sani ku kuna cewa arwanka duk guda ne ko a ka san wani bi ikhtilafu al-alfaz yana din zuwa arwanka kowa ya san akwai arwanka to yanzu ina arwanka cikin garin ga tsohin nan suna ta tafiya da guda yanzu an yi anule kaf to yanzu in matan mu su je suka yi karatu ba suka gane ilimin karba haihuwa shin mu ya zamu yi mace na buƙatar operation ciyon mace aka ce na ya mace ne yau in kun yi karatun likitancin nan za ku amfani al'umma don haka ya kamata karatun nan a yi shi cikin tsarin addinin musulunci sannan kuma ya kamata a ce abinda zaka karanta zai amfani al'ummarka amma wata sai ta tashi lakon sai ta yi karatu gitar to kaga in ta koyi gitar kuma waka za ta yi an koma baya wata ta yi karatun waka misali ta san wanda aka waka to mu waka ba ta kai mu gaban Nijar tun zamanin jahiliya ana ta waka har yanzu ba mu taiko ina ba abinda muke bukata ilimi mace ta yi karatun yadda ake hada magungunna abu ne muna bukatar shi saboda mu wadatu daga magungunan da ake kawo muna daga waje aikin mata shi ma zan zo kan shi saboda abubuwa ne da ake wasa da hankalin mu akan su da kyau sosai waye ce mace ba ta yin aikin gwamnati musulunci bace haka ba na'am musulunci bace ba ce ba ta yin aikin gwamnati ba a'a akwai sharuɗa na farko aikin da mace za ta yi ya zama to aiki ne wanda yake ya dace da ita akwai aikin da ya dace da mace akwai aikin da bai dace da mace ba bari in ba da misali police ya dace da mace ko bai dace ba eh bai dace ba to akwai police kin da ya dace da mace to bari mu ba da misali kar ku yi gaugawa yanzu kun san da yawa daga cikin ku sun saba zuwa makka wasu sun je makka kuma sun je airport haka ne ko ba haka ba in an ka sauka da airport akwai inda ake lalabin wanda ya sauko daga cikin jirgi ko bai zo da wasu abubuwa ba haka ne ko ba haka ba akwai lokacin da in mutum ya sauka a airport ana lalabin shi ko ba ai to yanzu mata sun sauko maza sun sauko wa ya kamata shi lalabin mace ko ku namiji to yanzu ya za a yi za a daukan mata police su lalabin yan uwansu mata ko kuka kaza a yi ko dai kato za a sa shi lalabin wasu mutane kun gani saboda abin ba mu fahimce shi da kyau ba sai muna tunanin dukkan shi sharri na a'a mace a sa ta yan sanda ta bakin airport dan in mata sun sabka ta kula da su mu da kanmu mun san cewa mace ce kamata ta bincike a mace amma hankalin mu bai kawo wannan ba shi yasa ku fahimci cewa aikin mata ba duka bane yake haramun kuma abu na biyu ya za a fita amma yanzu police de circulation police wanda ke kula da hanya ya dace da mace ta sa sancir ta karme dam ta zo tana haka tana ba motoci haka yayi kun gani saboda ita mace a ce ta tsuke tan ta zo tsakiyar circulation tana ba hannu haka akwai matsala wallahi wata rana ina yamai dan ni yamai nake da zama muna zaure lokacin sharuwa yayi a cikin azumi wata mace police de circulation lokacin sharuwa yayi kusa police ta san dauko dan moton ta fu saboda tana son ta samu shan ruwa gida ashe akwai wani rami tsakiya tsakiya kwanta ba san da shi ba buf sai ta buga ga azumi sai ta kwaji wallahi sai da an ka zo aka jaye ta aka maida ta gehen hanya ta kasa tafiya gida shi yasa mu abinda muke son ku gane mu ba muna bakin ciki namiji baya bakin cikin mace ta samu ci gaba amma babban matsalar da take faruwa shine ana son ayi amfani da ku ne don a cimma wasu buri su suna yanzu dibo musulunci ya dauki mace da muhimmanci idan tana mace diya wanda ka cewa ba a ba mata haƙƙin su ba idan mace tana diya wa zai kula da ita ma'ayinta ashe musulunci ya san mace tana iya zaman tuwa diya daga nan da aka haife ki haƙƙi girma wa zai kula da ki babanki to abu na biyu idan ta yi aure wa zai kula da ita mijinta shi ke biyan kuɗin haya in kuma gida naina shi ya gina gidan nashi ko baban shi ya gina shi ko shi ya samo gidan shi shi ke baki abincin safe da rana da dare shi ke kula da ordonance ki shi ke kula da bi da bi da bi da bi da bi da bi musulunci ya daura mai wannan idan babu miji babu uba ai akwai yan uwa wa ko kani Allah ya ce wa ati dal qurba haqqahu a ba mu kusanci haƙin shi yau ko baba ya mutu za a iske wani kane kowa zai kula da gida idan mace babu dan uwa babu uba babu miji to ai akwai da Allah ya ce wa bil walidaini ihsana iyayenka ko kafirai ne ka kyautata musu ashe mace musulunci ya yarda in tana uwa a kula da ita in babu a kaddarta babu miji babu uba babu yan uwa babu da to sai wa sai Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa mu'minai duk inda suke yan uwan juna ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce as-sultanu waliyyu man la waliya la shugaba shine awwaliyin wanda bai da wali yau in mace ta musulunta yan uwanta kafirai suka kore ta suka ce busu yadda da ita ba to za ta koma gidan shugaban musulmai ko jagora shi zai zama babanta ya daura mata aure to kun ce musulunci bai ba mata haƙƙin su ba cikin su wata mace ta ni yanzu dai cikin wadanga mata mace ko ta zamanto diya ko ta zamanto mata ko ta zamanto yan uwa ko ta zamanto uwa ko ta zamanto yan uwa ta musulunci to duka wadanga musulunci ya faɗi duk haƙƙin su to faɗa mai wata mace ta musulunci bai mata haƙƙin ta ba ni ta nake bida a karuwa da ta kama gidan banza wannan kuma ai da yanku ce sai ku ji sun ku nemi mata haƙƙin ta in yar duniya ce wadda ta fi karfin mijinta kuma wannan sai ku je ku nemi mata haƙƙin ta amma dai wallahi ku sani cewa ba yadda za a yi a ce miji wanda yake aure da mace yake dokar nauyin ta bai kula da ita ba sai dai hali na rayuwa kowa Allah ya mishi nashi hali nan ka iya nan baka iya ba kuma rashin gode ma Allah tsakanin mazan da mata shi yasa harkoki suke lalace muna saboda ba mu gode ma Allah ba yanzu mutumin da ya shekara 15 yana ci da ki kina haihuwa ƴaƴa yana ciyarwa wasu har sun yi aure kuma a ce a'a bai yi kokarin komai ba to wani ne wani kokari ba mu godewa su kuma mutane maimakon su gode ma zaman take wasu wato abin da ya samu cikin bala'i ku saurara ku ji miji bai gode ma matar shi duk kokarin da ta yi mata ba ta gode ma mijinta wanga shine a tashin hankali wallahi da muna gode ma juna ko da dan aiki kadan na dan zuwa al'amari yayi kyau amma babu wanda ga gode ma ko sannu babu to wannan shine tashin hankalin da muke ciki to dan haka ina kira gare ku su waɗancan mutane da turawan da magoya bayan su sun dauki mace wallahi kayan kasuwanci kun gani yanzu in za a bude kamfani muryar mace aka sawa mai zaki a yada ta ga duniya saboda a ba ta yan kuɗi kaɗan a ci gaba da amfani da muryar ta koda ta mutu na cikin kamari kuna gani sun dauki mace kayan kasuwanci shi yasa ake daukar mace ta yi aiki na dan jarida a ce ta sa sarka ta bayyana kawata wadda ko mijinta ba ta bayyana ba fiye da mutum miliyan su yi kallon wannan kawata ta kuna gani dai dan an ce gidan tele wasan iyaka mutane daga kallon mutum Allah dai sai iyaka su kuna gani ana dauka ƴaƴan ku ayi yawo da su ayi kide-kide saboda a bada kuɗi kuna gani ana daukar hoton mace a sa sama abinnan plaque babba a gano ta tana yin waya ko wani abu a ba ta injika 500 a tallata ta ga duniya amma su masu kamfunan nan ban taba ganin ai da arabin sun kudi ko bai hube sun kudi wa innahu li hubbil khair la shadid haka Allah ce da adam game da son dukiya yana da tsanani to ban taba ganin mai kudi ba mai kamfani wanda ya dauko mata sai suna da mata ho masu kyau kun san duniya mai son mace mai kyau mutum uku ne da mai kudi da mai mulki da mallin wadanda sun yi kowa son mata masu kyau to su suna da mata masu kyau suna da diya masu kyau amma har yanzu ban taba ganin diyar mai kamfani ba ta zo an dauki hoton ta an tallata kamfanin ubanta iyansu ya kamata su tallata kamfunan iyayensu ko kudin wasu har yanzu ban taba ganin diyar mai kudi ba kamfanin shi za a talla an kawo diya sai tana kada kugu ana rawa ana tallar kamfani kumi yasa suka ce a dauki diyan ku ai tallar da su alhali suna da diya kuma diyan masu kyau kuma matan su masu kyau matan su busu musu tallar kamfunan su ba diyan su busu musu tallar kamfunan su ba sai ku sai diyan ku wallahi akwai shari'a ranar tashin alkiyama mallan ya ce lokaci na tafiya kuma lokuta guda ta muke cikin ta to ba aje wannan lokuta mallan bari mu shiga lokuta ta biyu sai lokuta ta hijabi hijabi wasu sun kace a cikin qur'ani babu hijabi dan anta ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna anta su sa jalbab jalbab ita ce doguwar riga shikenan ba sai an sa hijabi ba kuma aya ta zo cikin suratul ahzab ga matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab idan za ku tambaye su ta bayan hijabi sai an kace to wanga hijabi katanga ake nufi to anan ku saurara ku ji mutahitan cewa jalabibihinna fassarar da shi yayi cewa ba hijabi irin wanga ake nufi ba aiki ne na biyu can min wara'i hijab ana so a samu kariya nan katanga ake zance mun ji hijab nan katanga ake nufi to amma wai me yasa Allah yake a tambayi su matan manzo sallallahu alaihi wa sallam ta bayin katanga saboda a samu shabaki me yasa aka ce mace ta sa jalbabu din sai ce wato zalika adna an yu'rafna fala yu'zai asli hijabi shine abinda zai kare mace ba za a gane ta ba abinda zai kare jikinta shi yasa malamai da suka zo sai suka ce hijabi ba wai kawai haka ake ba a'a akwai sharuɗa da aka kafa guda takwas waɗanda dole ana buƙatar su ba mu sani ba sai yi daina muka yi Allahu a'lam da mallamai da waɗanda ba mallamai ba duk ma sun sa hijabi amma cika waɗanda sharuɗa guda takwas na so sai an yi da gaske na farko hijabi an ya kula satira ya zamanto yana suturta jikin mace gaba ɗaya na biyu an ya kula wasi'an fadfadan yana da faɗi bai matse jiki ba wanda kamar an sa kamar ba a sa ba kamar na yanzu to sharadi na uku daga cikin sharuɗin hijabi bayan ya zamanto mai faɗi bayan ya zamanto mai suturtawa sannan kuma wato Allah ya kula dayyiqan kai ya zamanto ya matse sannan Allah ya kula shaffafan kai ya zamanto shara-shara ana ganin abin da ke washe Allah ya kula mutayyiban ka a sanya mishi turare za a fita sannan Allah ya kula zinatan fi nafsihi kai hijabin ya zamanto shi kanshi kawali a yi mishi waɗansu 'yan zane-zane ko a sa mishi waɗansu abubuwa Allah ya kula libasa shuhra kai ya zamanto kuma na alfaharina a siyo hijabi da wata ƙasa a ce jikka 50 shike sai a ce mata ku taho ku gani iko Allah hijabin jikka 50 ya koma kenan kuma na shuhura sallan Allah ya kuna min libasil kafirat kai ya zamanto tc na wanda an san babu mata waɗanda suke sashi ce kafirai wa Allah ya kuna min libasi ar-rijal kai ya zamanto kuma kyalle ne ko kuma mu ce abinda ake yi da shi na maza ne domin an haramta mace ta yi koyi da maza an haramta mata su yi koyi da maza da mata to kun ga waɗanda shuruɗa guda takwas a gurguje na kawo muku shi amma ku tsaya ku ji inda gizo ke saka wa yace a sa hijabi wa yace a sa hijabi malaman Niger malaman Saudiya wa yace a sa hijabi Allah to me yasa ake ce ma hijabi al'ada dan kare haƙin dan adam wanda yace ko wanda ma yi iddai ko dan boko ko ma ba su ba wanda yace qur'ani hijabi al'ada ne ga aya cikin qur'ani Allah yace a sa hijabi dan me zaka cewa al'ada ne daga ina zan al'ada kenan hijabi menene addini abu na gaba tunda ya zan addini idan muka sa shi kowa yana da izinin anka ce religion ya tafi yayi wai Niger sai da anka kalli musulmi kashi 99 anka ce shi ita kasa ce kowa babu ruwanta da addini kowa shi abin da yake dama to tunda an ce Niger ya tafi yayi ko ba haka nan bane to mun sallama musu asasu tsari to mu musulmi ne ko ba musulmi bane mun yadda da hijabi ko mu yadda ba to a bar mu musa hijabi a makaranta a bar mu musa hijabi a wurin aikin mu tunda abin da mun kai imani da shi ne me yasa za a dawo a ce a hijabi al'ada ne ko ku mu daina sawa hijabi bayan ku an ce dokar kasa ta baka izinin kai addinin ka to dan me za a cewa mace ta sa hijabi a ce a ba a yadda da shi ba kuma mu ci addinin mu yake kuma ga aya kun ga ya kamata mu zamanto muna da wayewa ba harkar rigima bace da tashin hankali harka ce wanda a hankalce ana iya magance irin waɗannan matsaloli sai abu na gaba hijabi waɗansu suna sa hijabi su shiga burtu su fesu yi banna ɗan mata masu wayo yan ana son a kai buwat sai a sa kayan rawa sai a bi rakkacece hijabi har ƙasa ana buguzum in tsohuwa ta gani ta ce masha Allah kai wancan ya ta yi kyau tsoho ya gani masha Allah da an ce sai a wargazar da hijabi can a sai can a yi rawa a ƙarike kuma a ɗauko hijabi sai a watsa wannan yana faruwa amma ku saurara ku ji akwai abin da nake so in waye muku kai cikin wannan dan wata ta sa hijabi ta sai ta yi sabon Allah ba shine hujja akan waɗanda sun ka sa hijabi don Allah ba wata ta sa hijabi don Allah wata ta sa hijabi don tabar da shiga ko wanne daga cikin su Allah ya san shi Allah ya san niyyar shi niyya matsala kenan kakku da ma cewa ai wasu masu sawan hijabin nan ai kaza su kai to in wasu suna yi ai wasu ba su yi wane ne ya kamata ya zamanto misali mutum na gari ko wanda ba na gari ba wanda ta sa hijabi ta zo masallaci ta yi sallah misali lokacin sallah ita ce an misali ba wanda ta sa hijabi ba ta tsaye gidan boka wanda ta tsaye gidan boka banda shiga ne ta yi hijabin ta ci amana shi me kuke so dan haka ku daina tar da hankalinku kar ku sa tsammanin za a bar ku lafiya wai dan kuna sawa hijabi dole na sai an samu mutanen da ba na gari ba wani ya ajige me saboda mi saboda ahli sunna ne wani ya ajige me saboda a bashi dama a amince mishi cin amana hatta da izalar da ake cewa ana yi wani ba dai izalar na ba shi dai ya ga alamun in ya lame tare da izala zai samu wata biyan bukata shi yasa kada ku ce dan an ce mutum dan izala ne kawai a dauki mace a bashi ru kwana biyu a zo a samu matsala a ce wallahi dogon gemi gare ai dogon gemi bai isa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi munafiqai suna da tifofi na masu imani hatta da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda tsananin naci wato sun narke cikin al'umma ba a gane su har shi bai gane su ba na farko Allah ce wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum jikin su yana burgewa duk abin da ake bukata na sifofin mu'mini suna da shi kuma Allah ya ce wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum hadda annabi an ce su munafikai bai san su ba saboda sallan ma suna yi yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila da haka kada ki damu dan an ce an ga wata mai hijabi a tasa hijabi ta sai ta yi wata banna ki hankalinki ya tashi ita niyyar ta daban ke niyyar ki daban abu na gaba kan hijabi saboda lokaci ya fara matsowa ɗan uwa hijabi ibada ne amma akwai wata matsala wadda muke da ita shine zaka ga wata duk aikin da ta kai na addini radda an ka samu matsala da miji sai ta daina yi ko in miji ya mutu sai ta daina yi hijabi ba mijin kina ya ce a sa hijabi ba Allah ya umarce ki sallah kan lokaci dan nan ma akwai matsala sallah kan lokaci muna da matsala mace in tana sallah kan lokaci da sun kai faɗa da miji sai ta yi zamanta a zuhur bayan zuwa ta yi sai ta zuhur ta ga abin da zai ce ba yau ai ba mijinki ya saki sallah ba hijabin da kike sawa ba mijinki kike sawa shi ba dan haka in mijinki ya mutu koko wata ita ana gane wanda ya aure ta dan izara na kuma dan izara ba in dan izara ya aure ta sai hijabi yan arme ya mutu shikenan sai da sai hijabi in wanda ya aure ta yana so a sai hijabi to in bai so kuma shikenan hijabin gashi nan dai a'a ya kamata ki zamanto kina sawa hijabi saboda Allah ya umurci cewa a sai hijabi mu yi mai da abin matsayin ibada kan mu mai da abin matsayin wato wani abu na da mod ko na wani miji radda mijinki kuka yi rigima sai a ce yau ban sa hijabi shikenan sai a cire hijabi a dan tsoko dan mayahi a sa gaba gare ka a wuce a sa turare saboda ka je bakin ciki kenan hijabin ma na yan ana shiri yan uwa gaskiya wannan abin ya kamata mu nisantar da kamu daga gare shi mace ta yi fatan ta ga ta biyayya ga Allah dan saboda shi Allah ne yace ayi kaza ba wai dan saboda mijinki ba yin sawar hijabi ko ibada cikin gida saboda mijinki wannan ba karawar taiwa ya ci bace gare shi to lokaci yana tafiya kuma mu abinda an ka bani kusan abubuwa guda hudu guda biyu ne taba amma ba laifi kuma in dan taba biyu din ko da a gurguje mas'ala ta hudu ta uku shine abinda ake kira ƙara aure ta'addudu zawjat wannan ƙara auren mun san ba karaman magana bace musamman gaban mata ko ba haka ba abu na mai nauyi amma abinda muke so da ku Allah ya faɗi cewa ya halicci mazaje da mata masu yawa da mazaje masu yawa ta fuskar wato ta daga annabi Adamu da Hawwa ya ayyuhan nasu تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله تي يا هلتي دغا النبي آدم ده حواء رجالا كثيرا مزاجي ستي ونساء بي تي ونساء كثيرا با سي مالم سوكا تي تو سوا تا سنا دا يوا با سي ان فدا با حديثي نا ابو ذر الغفاري وندي دا سكي صحيح البخاري نمنزان الله صلى الله عليه واله وسلم ya ce yana daga cikin alamomin kiyama yana daga cikin alamomin kiyama an yafhara al-jahl jahilci zai bayyana wa yaqilla al-ilm ilmi zai karamta wa yafhara az-zina zina za ta bayyana ga sanan yanzu inda ana boyo yanzu shege har da ado akai shi inda an doki karuwanci wani abin abin nan sai wanda san bijire ma iyayenta a yanzu an maida shi mod iyaka akwai gidaje da ake zuwa ayi a karike wata kuma gidansu ma suke da ɗakin sama wanda suke gabatar da harkokinta yanzu zancan ma mace ta koma gidan karuwai a yanzu wannan wani ƙauyenci ne akwai hotel hotel akwai numero numero lambobi wanda ake bayarwa a ji aikata banna wa yafhara az-zina zina ta ka bayyana wa yushrabu al-khamr za a sha giya to ba nan muke ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa yaqilla ar-rijal mazaje za su yi karamci wa yaksuru an-nisa wa yaksuru an-nisa mata za su yawa yace hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimuhun wahid sai an kai namiji guda ba qayyim ba ana nufin mai aure tunda kun san mun yi ta gaya muku in an ce qayyim shine mutumin da ke tsaye wanda ke kula sai an samu namiji guda yana kula da mace 50 kafin kiyama ta tsaye tsakanin matan shi da ƴaƴan shi da yannai da iyaye kuna gani maza su abba su da yawa kuma ku kun fiyewa cikin al'umma amma abinda ake nuna muku kan mace ta yarda a ƙara mata to yanzu idan aka zauna kowa ya aure mace daya yanzu saboda Allah sauran mata da su kai kakaza yi su kakaza mu yi da su ba duk namiji bane yake da halin da zai aure tunda kun ga shi namiji akwai bukatar gida in bai da gida akwai bukatar yana da dan aiki yana buga buga ya samu gidan haya to an ce kowa ya tsaya da mace daya shi yasa akwai wani daga cikin masu tattaunawa da kristoci na duniya kun san kristoci suna ƙarya suna cewa duk namiji a kristanci namiji ya aure mace ɗaya kawai ya tsaya sai aka tattauna da Ahmad Didat nan kasar abin nan ne Afrika ta kudu amma iyayen su asalin su na kasar India ne sai kristan ya ce mishi pasto idan na dauko dan pom kun san pom da ko mai kyau ko mu ce a ce zan ci dan icci sai ni samu mai kyau na ci ai ban bukata in ƙara ko guda kenan in ka tashi aure kawai ka tsaya ka zabi mace guda shikenan ta ishe ka sai aka tattaba da Ahmad Didat ya tashi sai ya ce mai to kai na sa tsammanin zaka kawo gyara cikin al'umma ashe banna zaka kawo adadin maza da adadin mata wanne yafi yawa mata kuna talmuka maza to na dai kenan na biyu yanzu turawa sun kirkiro namiji ya aure namiji mace ta aure mace to yanzu akwai mazan da ba sa auren mata kun ga an ƙara samun matsala to yanzu sauran mata da sun kai saura ina zamu da su shi yasa abinda muke so ke kina da iya mace tara bakwai ke ke ce biki yarda a kawo miki wata ba amma ke ke yarda ɗiyanki a ɗauke su a kai su wani wuri su yi ta biyu da ta uku da ta hudu kenan su waɗancan su ba mata ba ne ko ko su ba su da dangi ko ko su ba su da zuciya ko ko me yasa su suka yarda a kai musu ɗiyan wata a gidansu ke ko biki yarda a kawo ɗiyan wata gidanki ba wallahi in kun ka duba ba na ce dukkan kishiyar da za a kawo tana ɗauke da alkhairi ba haka nake nufi ba amma ku sani zuwa gaba wallahi ɗiyanku ne za su yawaita wallahi kuna ganin yadda mata suke yawa idan aka ce ba su samu aure ba wallahi ku san irin abin da zai biyo wa baya tura wannan can mutum na da izinin ya tsaya da mata guda kawai amma yana da izinin ya yi karuwa ɗari mai tsanani babu wanda zai basu magana mu addinin mu da nasu ba ɗaya ba ne al'adar mu da tasu ba ɗaya ba ne wallahi tunanin gado da tunanin kuɗi wallahi ku jaye shi ku jaye wannan in kuna son al'umman mu ta rayuwa mai tsarki kun ga yadda iyayenmu sun karayu da kakakin nan mu wallahi ba duniya gare su ba gona guda gare su da dan arkabin ga ko gona biyu wallahi sun rike mutum fiye da 50 kuma cikin su babu wanda bai kai labari ba wagga duniya da kuke gani muna sawa gaban mu wallahi ita ce bala'i sai mai kuɗi sai mai babban matsayi in dai mutum yana da rufin asiri yana da akhlaq yana da addini arziki na Allah ne mutum nawa ya arziki ya talauta mutum nawa kuma a talakin zan mai arziki kuma ƴaƴan ku din kun kace ku yarda ba wallahi yana da kyau cikin cuta wanda kuke ma ƴaƴan ku ku ce ke biki yarda a yi miki kishiya ba wallahi biki ma take ku tarbiya mai kyau ku fada ma ɗiyan ku maza suna ga yawa idan mijin su zai ƙara aure haƙƙi ne wanda Allah ya bashi ta zamna da mijin ta zama mai kyau ta zamna da abokiyar zaman ta zama mai kyau in abokiyar zaman ta cutar da ita ta barta da Allah don bari da Allah ba kasawa bane fa wani na iya baka kashi ko ya kashe ka amma sai ya barka da Allah ba wai dan ka kasa bane zaka bari mutum da Allah wani zai bari don Allah saboda yayi riya to sannan ku ni ba ku gani mu al'umma guda ce shin wai mu diyan mu musulmi din muka ce mu ba mu auren su kristoci ba ku auren su ko yahudawa ban san wanda kake kwashi auren mu da wanda ya gare mu ba kuma waɗanda suke cewa aure ku diba a musulunci me ake nufi da fami namiji ya aure mace to yanzu fami a turai ba haka ake nufi ba yanzu fami turai kala uku ce kala hudu ce ma kala biyar kun ga namiji shi aure namiji nawa kenan daya mace ta auri mace biyu namiji ya auri mace uku kare a daura mai aure da mace hudu namiji ya auri mace robo biyar fami biyar a cikin turai shi yasa yanzu a turai ba a samu namiji ba a samu mace wai yanzu yaro sai ya kai shekara 18 ku tai ku diba Holland da France ana nan an sa doka yanzu namiji in anka aure shi ba a samu mai skillan ko feminine kun san buna yanzu an ka sai a samu kamar skira namiji feminine mace to su ta yanzu ba a haka sai ya kai 18 in ya kai 18 sai a tambaye shi namiji kaka son kazan ko mace in yace namiji yake son yazo sai a samu maskilan in yace mace yake son yazo sai a samu feminine dan saboda shi ne mikattan da za su aure shi tunda namiji na aure namiji yanzu waɗanga mutane kun ga yadda suke hahada fami mu muna son mu samu tsarki ana so a kamu dogon kasamta kuma yanzu har kasashen mu kun ji yanzu abin da yake faruwa akwai masu kokarin su bayyana wannan cikin mata da cikin maza kuna ji ana son yanzu ƴaƴan ku ke yanzu ya zaki kaddara a rayuwarki ya zaki ji a rayuwarki a ce iyakki ta rasa aure a ce ga wata mace san tana tana ita ta asamarin ta tana biyarta ya zaki ji a rayuwarki da wannan bala'i zo gare ta ga kunnan ki ku rufa makan ku asiri waɗanda mutane abinda suke so wallahi ba na gari ne ku bari mu ne muke tare da ku wanda ga iya daukar daya Allah ya dora mai nauyin daya bai da halin karawa hatta da lahiya wani abu ci yau ku diba ku gani yawan da muke yi yana musu bakin ciki don arzikin da ke cikin kasashen mu ne suke kokarin su amfana da shi sai su ce mu rage haihuwa amma ba su ne suka fara fada ba ku yan boko zan ba ku mutum biyu ku shiga cikin internet ku ga tarihin su da rubuce-rubucen da sun kai ko ku nemi littattafan su mutum na farko shine Sigmund Freud babban ba yahudi ne wanda ya nashara bala'i mai yawa wanda duniya har yanzu tana cikin gubar sa mutum na biyu Thomas Malthus dan kasar England ku karanta tarihin su ku ga abin da sun ka rubuta game da tattalin arziki da kuma game da mata da maza da kuma auratayya suna cewa kawai ya kamata dan adam a bar shi aikata abin da ya ga dama kowa a bar shi fada abin da yake so to ya za a yi a ce kowa bar shi abin da ya ga dama dan haka muna kira yanzu mu ce ko dan zama tare kullun keke yin abinci kullun keke yin kaza sai cikin kai rashin lafiya wa zai kula da gida ƴaƴanki ma wa zai kula da su wa zai kula da su kuma ku diba ku gani ku san wanga abin ba namu na ba iyayenmu da waya a samu mai mata guda hudu za ku iskewa cikin gida kuma sun rayu da su da ƴaƴansu kuma babu wani tashin hankali da aka yi wanda ga yin tsaye ta ce mata ba a yi ta ce ba a yi kishiya sai an kafin suka saka cikin gidansu hudu a abu kuma in ta aihi ƴaƴa in sun kai yawa sai ta ce a ɗaukan mata su ya za a yi ke kina son a ɗaukan miki naki ke ba ki son a ɗauko gina wasu a kawo inda ke mu yi maka mu wa'azi ya kamata wanda abu tunaninmu ne mu musulmi mu ga ya za mu yi mu fitar da kanmu daga cikin matsaloli to an nuna mini lokaci ya matso kwarai da gaske don haka wannan matsala ta zancen ƙara aure abu ne wanda yake muna kamata mu dube shi in dai za a kawo mace ta gari abu kiyar zama ce ni a fahimta ta in dai ba wata wani lokacin fitinar wani ke neman wani dinta amma ku sani wallahi da abokan mace da iyayen mace da ƴan uwan mace waɗanda ga ce ma mace idan mijinta zai kishiya ta baro gida wallahi ba su yi mata gaka ba kina da ɗiya bakwai ɗiya shidda ɗiya biyar mijinki zai ƙara aure ki ce ke ba a kawo miki kishiya ki sai ki bar gida ki bar yaran nan haka wallahi ki sani ba ki ce mata za mu waɗannan yara ba saboda ke ki koma yanzu sai da koku gidanku ki baro ƴaƴanki guda biyar wakin ka baro masu ko ki koma cikin gari to ke san zai zo bayan ke aihu biyar a ce kuma an gane ki ke kina son ki koma yarinya ke san ban yiwa kuma in kinka koma zawara kuma arminki na za'i kuma akai ki wani gida ke ga an raba ki da ƴaƴanki kuma can sai ki zo ke sai ki zama so ke ta uku nan ke ce ba a miki kishiya ku zan ku biyu can ke zan ta uku ko ta hudu subhanallah wani irin tunani ne wannan to Allah mu kai zuciyar mu nesa kuma ƴaƴan nan naki wallahi in Allah ya sanya musu albarka biki sai inda Allah zai kai su ba sai ki bar su diya bakwai ko takwas sai kaga mace ta ce kishiya ce zan yi mini zai mini mace amana banza da yi sai ta kashe ki aure yanzu sai ta zo tana sai da koko koko ko tuya kosai ko abin da ya kama da haka a je bar su tan yara masu shekara 17 16 suna bukatar ki tsaya ki tarbiyantar da abinki ke watsatsuwa wai ki an ka miki yarinya wallahi ku kai zuciyar ku nisa kuma wallahi ku yi tunani abukkanan ku daga cewa wallahi bai isa ba ɗan uwanki daga cewa wallahi bai isa ba wallahi ba bai isa na ba ya isa komi dan shi Allah ya ba hannun shi sake ki ko ya shugaban kasar duk duniyar ga mijinta yace na sake ki babu wanda ita duniya ce saken nan bai yi ba kuma in an ka kawo yarinya wallahi kawo ta zai da ki yi tashin ma ki yi fitinar ki je a yi tashin hankali kuma bayan an kawo yarinya an yi biki an kare kuma ki ce a maido ki ko ki koma kiran don Allah a ga waɗansu a bashi hankuli gara ki zaman ki a kawo ta kwana biyu na ayi a kare kuma a ci gaba da rayuwa ke za ki riganta mutuwa ita za ta riganki mutuwa shi mijin zai riganku wallahi ba ku sani ba wallahi kuma ayi bai a hankali zuwa justice da yawan zuwa gidan alkali da yawan wallahi bai maganin komi in kuna son ku rayu rayuwa mai kyau wallahi ku zauna ba tare da yawan shari'a ba wallahi mace da ta kai mijinta justice ko shi mijin bai ce komi ba ki sani kin bata sunanki kuma diyanki ba na ce mace kanta kai mijinta justice ba in matsala ta kai matsala ba haka nake nufi ba amma farfaganda da aka yi duk ɗan matsala karama a ce a zabura a ce justice akwai matsala da ana iya zuwa justice in ta girma Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanmu gaba daya Allah ya gafarta muna akwai matsala ta karshe ta zancen yanka na mata wannan lokaci ya kure ba zan samu damar magana kan shi ba amma dai musulunci akwai hadisi na Ummu Atiyya al-Ansariya wanda yana cikin sunan Abi Dauda Imam al-Tabrani ya kasu cikin al-Mu'jam abinna al-Awsat cewa akwai mata wadda take yi ma mata yanka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da labari ya kai gare shi sai ya ce mata wato ashimmi wato in za a yi ma mace yanka ba za a yanka mai yawa ba kaɗan ne ake yi ba an gane ko ko kuma an hiki ki yanka ki yanki kaɗan wannan hadisi ne ingantacce maza kuma hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin sahihul bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna daga cikin alfitra shine akwai alkhitan ai ma namiji yanka kuma akwai dalilan da suke nuna cewa mace da namiji duka a musulunci suna da yanka dan hadisin nan da yazo ce idza jalasa baina shu'abiha al-arba'a hadisi na ummul mu'mina aisha radiyallahu anha yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim an gane ko thumma wato idza jalasa baina shu'abiha al-arba'a thumma jahadaha wato wa masal khitanu al-khitana yanka ya taba yanka wannan ya nuna mace tana da yanka namiji yana da yanka amma abinda muke son ku gane ku saurara da kyau ku saurara da kyau yankan maza ayi ma namiji yanka wajibi ne a musulunci yankan mata malamai sun tafi cewa mustahabbi ne ba wajibi bane kada wani yazo ya rinka yakan mu yana cewa zancen yanka saboda wai kullun ana son mu musulmi a faɗi wani abu wanda zabura mu ce mu kare kanmu mu ba mu iya kan hari sai dai a kawo mana hari mu kare kanmu musulunci bai ce wajibi bane yanzu akwai kasashen da wannan yankan ya zan al'adar su ko tai yanzu kasar Chad Sudan su in ba a yi mace yanka ba abin aibi na amma mu nan yanzu Niger kasar musulmi ta kuma ba a yi can ba a rasa bane yankan mata to ba wajibi bane dan bidan da azakuwa ana sallah ana cewa kaza 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 babu malamin da ya ce wajibi ne dalilai sun nuna cewa dai ana yi amma a inda ma an ka saba kuma akwai waɗanda suna yi gwanne ne mu kuma wajen mu ba a saba ba shikenan sai mu huta tunda ba mu yi gambi za a rinka wutar lissafi Allah kamar wannan maganganu cikin al'ummar mu wannan bai dace ba a ƙarshe shine ku sani cewa duk abin da suke zargin mu da shi in kun ka koma wajen su to can na banna take kun gana ana tallace tallace ana cewa wai musulunci ya ce a ba mu ta kashi wadribuhunna ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi in za a bugun mace ba wai kashi na za a dukanta ba darban ghayra mubarrih bugu ne irin na ladabtarwa tsakanin mata da miji ba wai bugu ka dauko sanda ba a ba tura wanda sun ka ce wai wai bugun mata ba musulunci ya umurta bayan gashi ma abinda musulunci ya faɗa yau ku diba irin yadda in ana zanga zanga ake ba mata kashi diyan ku lakkol in sun kai zanga zanga in mata sun kai to suna zanga zanga ana ba su kashi kuma ba su kashi ana jawha musu kilmojin ko ba jawha musu ana buga su da wannan sanda ta abin nan ko ba buga musu to shi wanga mijina an kace ya bugi mata ta an kace mai katon banza haka suka ce wa katon banza katon banza katon banza mijin kuma kuma gashi musulunci na ce abuga kuma musulunci bai ce abuga ba kai tsaye yace fa'izuhunna ai wa'azi wahjuruhunna fil mabaji' ku kaurace musu wadribuhunna ku buga bugun ma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan da ai to sahidai musulunci ya ce abuga wani irin bugu ne in ba ta kama kuma ba dole ne ba sai kai bugun an baka dama kana iya saki ba sai ka buga ba to amma su turawa yanzu sun ba da izini in mace ta fito ana zanga zanga an kace a jefa mata kilmojan in ta ki bari an kace a dauko kulki a bita da gudu sai sa shiga karkashin gado a jayo ta tap 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 a bata kashi in wannan bai yi ba ayi amfani da harsashin roba in wannan bai yi ba a halba harsashi a kashe su mace da watan mutuwajen zanga zanga ku sai cikin internet ku diba lokacin dadis kamara gine ko nakiri da mata sun kai zanga zanga mace hiye da dari an kai masu yadi suka sha kashi aka jeho kilmojan yanzu shi wannan ne da cewa yana girmama mata ina girmama mata ke jin turawa nukta ta karshe yan uwa saboda lokaci ya matso har mallan ya daga shine abin da ya shafi turawa yau ingila ita ce kasar da take takama da cewa ta yi mulkin ta mallaki duniya dan australia ta yi zama karkashin mulkin mallaka na ingila America yanzu da kuke gani da karkashin mulkin mallaka na ingila take to mire ne sunan mace da english ku saurara ku ji dalibai ne nake ba kile ana kiran mace woman woman da english ku rike da kyau in an ka ce man man da english m a n yana nufin mutum to sai an ka ce mace woman kenan sai an ka kara woo sai an ka ce man to wai shi wu din nan me yake nufi wu me yake nufi tunda shi mankin nan Musa dan Adam ake nufi to sai an ka ce wu man shi wu din nan me yake nufi yara masu karatun English da waɗanda suka yi zariya ko ina ne da masu University Abdul Mumuni ko dai ku rubuta ku gani akwai babban dictionary na English na duniya shine wato Oxford wanda Oxford ta fito ta fitar a ingila akwai wata jami'a da ke cewa jami'a ta Oxford sunansa Lanaf Dictionary to wu tunda man mun san yana nufin dan adam wu yana nufin bala'i da tashin hankali da musiba kenan ku saurara ku ji woman dan adam wanda yake dauke da tashin hankali da bala'i da musiba wanga haka ake ce muku da English in ba ku sani ba ku sai ku karanta ku gani ba ni na duk fada ba su sun ka fada wanda sun ka san yaren to yanzu dan gana za su ko za su ce muku wai su sun girmama ku ina girmama wa take mai sa a baka kashi in an yi zanga zanga a jefa makil mujan a walakantar da kai mai kasuwanci da kai ya dauki hoton ka ya aza saman wani babban abu don saboda ai sallah da kai mai sallah da ƴaƴanka a dauke su suna rawa a dan ba su ɗan kuɗi da ɗan moto mai son a bar mace ta je inda ta ga dama a kai ta turai ta yi lalata a kare da ita shikenan mai son a ba mace ƴanci mijin sai ya zan karto shi wanda ya kawo sadaki bai da izinin magana wanda ga ciyarwa ta safe bai da izinin magana wanda ke ciyarwa ta maraice bai da izinin magana amma sai wani can ya yi mace magana ta karba saboda suna farti guda shugaban farti ya himi yanzu wannan shine tarbiyya wanda muke son mu azan mu ci da musa gare su secretaria mace ta je secretaria ta sa gazna ai shiri a sa jambaki a zo a zamna ana dariya duk waɗanda za su zo a tarbe su don a samu abin nan a yi ma mai gida dariya in an shigo gida a ɗauko tsohin kaya a sa in miji ya shigo a tsoke shi yanzu wannan shine ci gaba secretaria me yasa secretaria ba ɗaukar namiji sai dai mace kuma dole sai ta yi kawa in za su tarbe a sa kaya a sa turare a je a zamna ana tarbon maza ana dariya ana samu envelope da kyauta ta jikka biyar da jikka 20 da jikka 100 ha in an zo gida kuma shi miji a cire wadancan da service a sa mai wadanga lahira kuma a buda mai huta amma shi mai gida na can wajen biro wajen aiki shi ba a buda mai huta ha wadannan abubuwan wallahi duk wanda ya kama su akwai sakamakon da zai biyo baya dan wanda yayi mai kyau tunda nan duniya zai ga mai kyau wanda yayi wanda bai da kyau ha kan mu bata maka mu lokaci Allah ya san kowa wallahi Allah ya san kowa Allah subhanahu wataala ya shirye da mu gaba daya Allah ya gafarta mu gaba daya ina ganin nan ya kamata in dakanta saboda lokaci ya kai ku yi hakuri abinda ya samu kenan a gurguje sai wani lokaci in Allah ya kaddara ya ba mu iko da izinin Allah tunda akwai damarmaki da dama wani lokaci muna zuwa mu fita da gaugawa ne babu dama za a iya saki shirya karatu da izinin Allah za mu lallaba yanzu mu koma zuwa kwalli da izinin Allah akwai karatu da za a yi gidan radio yanzu ana can ana jira na zan shiga in kuma koma in gabatar da karatu da haka sai a yi hakuri sai wani lokaci dan Allah subhanahu wataala ya kaddara wato saduwa mu duk da yake malam ya ce malam ba kori a ba ba ko bane dan jihar Tawa ne kuma yayi karatu a jihar Tawa yanzu dai Allah yana kai mu yayi mun ka zauna nan su malam Musa Buhari da malam Buhari da malam Sani da malam Habib da dai sauran ƴan uwa duka tare da su muke har can yayi akwai sauran ƴan uwa da muke gabatar da aiki tare da su Allah ya taimake mu gaba daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طب بسم الله بسم الله
السلام عليكم شاكين مالا